shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mutanen kizo a voahouse.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan rattaba hannu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi na sabbin sharuɗa dangane da annobar COVID-19.
Zara amma kuma ana ta cikin shugaba Buhari akan karya dokar da ya kafa na sanya takunkuman baki da hanci
a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun jiyo mana bayanai akan wannan batu da kuma akan maganar tabarbarewar tsaro
kuma saurare sai a kasance tare da shirin yau da gobe
saurare bari mu tsinjima a cikin shirin da rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa Bani Malumfashi ya hada mana akan tasirin annobar COVID-19 da kuma dokokin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa domin yaki da wannan annoba.
Cutar corona wacce ta tsaye da harkokin tattalin arzikin duniya tsaye cik a shekarar bara ta lafa ne bayan watanni 6 wanda hakan ya sanya kasashe suka sassauta dokar zama gida dole amma sun yi hasashen cewa za ta saki dawowa to ilaikau ta saki bijirowa da karfin ta biye da bara. Ganin hakan, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rattaba hannu a makon da ya wuce kan wata doka mai sharuɗa da za a bi don dakile wannan cuta da kuma hukuncin da za a yi wa waɗanda suka karya doka. Dokokin sun hada da tilastawa mutane sanya takunkumin rufe baki da hanci. To amma sabili da rashin sani wanda aka ce ya fi dare duhu, wasu na yi wa wannan dokar kallon hadarin kaji. Shin ko yaya likitoci ke kallon mahimmancin dokar? Dr. Hassan Ibrahim shine babban likita asibitin Biba Specialist Hospital dake garin Kaduna a Najeriya. Ga abin da yake cewa.
To kuma ga kallon yanayin abin da ke tafiya a za a gani cewa dokar yana jaddada abin da ake ta fake ta cewa ya kamata a yi dan kariya din kan mutum ya kamu da wannan cuta. To ya ba irin hukumomi karfin gwiwar ne da za su yi hukunci a kan irin waɗannan abubuwa. Sa takunkumi wanda muke cewa face mask yana tafiya matuƙa na kare ɗaukar cututtuka musamman na COVID da kuma duk irin wani cututtuka da ake irin cututtukan da za a ɗauka ta fannin shakan iska wanda har da wanda ake da 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 kuma wanda yake nan yanzu. Akwai wasu tuberculosis, akwai wasu mura da yake tasowa, akwai masu asma da suke samun matsala. Takunkumin nan mask yana kariya da akwai ablasha infectious agents kan mutum ya shaƙe shi ya ɗauki ciwo. So wannan irin mataki ne da ya kamata ya tabbata a ɗauka wanda yake kawo kariya. To yana da tasiri a taimakawa aikin lafiya na daƙin irin tafiyar wannan irin cuta da yake ciki. Sauran matakai na cunkoso da aka ɗauka muna jaddadawa cewa a rage a rinƙa watsuwa ta yanayin wanda zai iya tafiya. Duk matakan da ka ɗauka na mas na kowin ka je ka cakuɗe kuma sai ga akwai yanayin da za ka shaƙo na abu za ka cako shi ka je ka gyara hanci sannan kuma ya kama.
To daga wannan sabon cuta da ta dawo an ce tana da tsanani ya tsananin abin yake da
kusa kawai din da ana tunanin kawai irin ciwo yanayin inda yake da ne zai kara farkowa a cigaba da inda aka tsaya wani abu tafi sai aka samu wani abu da muke mutation irin kamar canjin yanayi na halittar shi wannan virus ya zama da an samu abin da ake cewa variant wani wanda ya dan sabunta saboda irin abu ne mai rai wanda yake matakan da muke dauka na rikita dan murayu shine su wasu ke dauka to yanayin wannan abu sai aka samu variant wanda an samu a kasashe da yawa wanda kuma har kamar ya shigo Najeriya ma daga South Africa daga United Kingdom duk sun shigo
da farko jikin mu ya fara samun garkuwa irin muna dan jurewa baya kada mu sosai sai ya kawo wannan virus din wanda a tattalin da ake gani yanzu shi lokutan kamun cutan yana farkaya sai ga kwana biyu kwana uku in ya yadu sai ga mutum in dai da dan rauni a jikin shi sai da ya nakasa ya zama to ba shi kuma hakan nan to ta irin wannan muna ganin karfin tafiyar irin waɗannan abubuwa wanda kuma yana yaduwa in ka duba kasashen Najeriya duk jihar da daman baya gwaji shi ne za ka abubuwa su a kasa amma duk inda ake gwaji na tantance irin wannan abu za ka dole a same shi saboda yanayin inda abubuwa ke tafiya da kuma karfin irin wannan ciwo da muka gani a waje mun ga inda yake kawo matsaloli sosai a nan ma din alamun shi ya ci gaba amma kuma sai ga kamuwar shi dandanan sai a ga irin farar tsaye ne haka nan duk da yake har yanzu ana nan ana nazari ne akai dan a tabbatar da ya yanayin abubuwa suke amma irin yana dan tsoratarwa saboda irin gaba da yake da mutane a yanzu haka
wato abin ina fahimce ka wato yana yin kwadda yake nan ga duk wanda ya kamu da shi
bai da tasirin lokacin dogon jinya da ake a kaman na farko wannan ko da ka fara jinya in dai ya tabbata a jiki amma ne in yanzu ya samu jiki mai rauni da kuma manyanta to shi zai ga ya fara daya
wani shawara zaka bada dangane da yadda ake cinkoso wajen bukukuwan daura aure
banda ma na auren hadda na irin wurin rasuwa ko da ba a ce mutum ya rasu daga covid bane ko da ka san mai rasu da shi kai da zaka zo irin za a je matabarta za a je taron rasuwa za a yi zaman makurci kai ba a san inda ka taho ba to ana cinkoso har gobe irin waɗannan yanayi
wanda a wasu wurare da suka waye sai ga wurin zaman makoki sai a ringa rallan tazaran kuma hadda abin wanke hannu hadda sanitizer kaga ana ajiyar don a kiyaye amma bukukuwa na mata yanzu hatta wurin tsawon aure na maza ma kuma masallatai ne za ga ana cunkushewa ana ta shan hannu kuma za ga mutane da suka zo daga garuruwa suka zo irin sha'ani ba a san me suka zo da shi ba baka san me kai kake dauke da shi ba mata bukukuwan suke kawai suna cunkoso matuka a cikin wannan yanayi da ake ciki mun sha faɗi to wannan abin da zamu sha karfin shi to a daina a dawo baya a gyara irin waɗannan abubuwan ta zama makoki sai ga an zauna an cunkushe ana caci wani sun zo daga wani zuri ana yi to ba a san da me aka taho da shi ba duk da yake wayanda suka waye yanzu in aka je zancen gaisuwa za ka ga ana tazara ko ana ba da abin wanke hannu ko ba a zama wani lokaci biki na mata da ake yi kamar ma ba a yi abin ba sai daga cikin cunkoso wasu da suka zo suna da ɗan takunkumi ɗaya biyu uku cikin goma sai ka ga wasu kila mutane uku ne ko zuwa hudu suka sa takunkumi kawai ba su ma kaiwa rabi saboda wasu ba su gane ba ba su san me ake ciki ba cikin karkarar mu har yanzu ba a ma san irin karfin irin waɗannan abubuwan ba wannan doka da aka sa muna ganin in za a bi za a ga wata kila suka daukan ma kansu suka bi wannan dokoki to za a iya tsira
to likita ban sani ba kamar masu wankan gawa ina ganin akwai kiran da za ka yi masu
akwai dokoki akwai inda ake tafiyar da wankan wannan hukumar CDC din da muke da shi suna nan suna daukan matakai da wata kila gawa ma ga inda za a tafiyar da shi ga inda za a je a binne shi so shawara a nan shi ne cewa duk gawan da za a yi mishi a dauki matakan kariya wannan safan hannu da ake sa akwai dogaye wanda a zaɓi mutane da za su yi sun san abin da suke yi sannan su yi wanka da irin wannan safa kuma sun sa ma kansu takunkumi kuma kayansu sutura sun kare shi da abin da ake apron wanda irin ruwan ba zai fansala a jikinsu ba hannunsu sun sa safa mai tsawo ba hancinsu sun rufe shi da wannan takunkumi sannan a yi wannan wanka amma mamaci sutura in aka gama kayan nan da aka yi amfani da shi a je kuma a binne shi ne kuma su wanke hannunsu kafin a je a gama da abin da za a yi ana fatan haka shi ma zai kiyaye za a samu tsira ga mutanen da suka yi wannan wanka saboda kar su wasu dauka su je su kai sun yada
to ko yaya sauran al'umma kasa ke kallon wannan doka wa
sunana Bilkisu Muhammad to wannan doka kan alhamdulillahi mun ji dadin ta kwarai da gaske saboda ko ba komai ko ma ba koronan nan wata tsafta ce da kare wasu cututtukan ballantana akwai wannan ba wannan na gan shi da idona wannan cutar na ga mai jinya waɗanda sun kwanta sun mutu wani ma abin zai same shi cikin ƴan ƙanƙanin kwanaki ba wallahi yana kama ta yadda kasan kaza fakat haka yake kamawa saboda haka wannan doka kuma a sa ido sosai don wasu kawai kana tambayar su zaka ganta ko a jifu ko a jika wai ga abin sa takunkumin a jika to zai amfani shi wani ma an kai mishi magana sai ka zama abokin faɗe shi sai ya ɗauka kai ɗan koren gwamnati ne alhali ba wanda ya san da kai kai kana yi tsakaninka da Allah ne don ka kare su ka kare kanka in ma kasa ne a rikar muka wani kallo kamar da nan kamar da na gaya muka mota ta tsaya sai kawai na shiga na fim mata biyu suka shiga barkatai da ƴaƴa ba wanda yake jira ku kuma hadisi na tambaye su ina abinda ake rufe baki ai wallahi jiya ma sai da nje kasuwa aka kama mun ina da shi a jika na hido na sa nace wai ai na manto shi a gida amma za a ci gaba ina sauka suka fara tsaye gobe to irin wannan abubuwa in ba gwamnati ta yi da gaske ba wallahi abubuwa za su takure mu ga sannan saboda haka ina ƙara roƙon gwamnati a sa ido a sa mahukunta a sa ido ba gani ba sabo saboda haka wannan abin mu ya mana dadi ni dai a nawa ra'ayin da wasu na kusa da ni da yake zanta da su
Salisha Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Shugaban kasar Najeriya da jam'iyyar adawa ta PDP dangane da zargin cewar shugaba Muhammadu Buhari ya karya dokar da ya kafa wato dokar sanya takunkumin baki da hanci domin hana yaduwar cutar coronavirus wakilin sashen Hausa daga Abuja Umar Faruk Musa ya aika mana da rahoto akan wannan batu
Malam Umar Sani jigo ne a jam'iyyar PDP ya kuma nuna min dalilan da ya sanya jam'iyyar PDP ta fitar da sanarwa tana tur da Allah wadare da irin wannan al'amari da shugaba Buhari yake yi na karya dokokin da ya shimfida na yaki da bazawar cutar COVID-19 a cikin Najeriya inda yake cewa
idan aka ce an yi doka musamman ma wannan executive order da shi shugaba Buhari ya sanya hannu na cewa duk wanda ya saba sanya wannan takunkumi da sauransu ga irin matakan da za a dauka da nufi sai kuma aka zo aka samu cewa an samu shi shugaban kasa a cikin jama'a ya cire takunkumin shi ya bude fuskar shi to kaga ya koma ga cewa kaga kai ne mai doka kuma kai ne mai saba doka
fadar gwamnati ta ce ai magana ce kawai da yan jaridu kamar da sauran shugabannin duniya suke kuma ya ci gaba da rufe bakin sa wannan ba ganin magana ce ta siyasa kuke domin ku soke shi
ai ba magana siyasa bane idan ka sa doka ba iya magana da takunkumin ne ai ana magana da takunkumin tunda akwai takunkumi kala kala akwai wanda ma zai baka dama kai ba jawabi yanda kike so kai ba sai ka cire ba idan kai doka to sai ka tsayawa doka ba wai kai doka kuma kai ka kawo ne dalilai kace to in ka samu mutum akan hanya ya cire takunkumin shi kace ka kama shi ba shi da takunkumi ko kuma bai sanya ba ya aje shi a wuyan shi in kai kama shi kace yayi laifi in ya ce maka a ya aje ne don yayi magana da kai sai na zaka kama mai laifi kin
shi ko kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya musanta yana cewa ai su kansu yan jam'iyyar PDP gwamnatin su abinda suka shahara guri yake nan a cikin kasar
to ai wannan magana ta PDP sai a Allah ya sauke ku domin wato magana ce kamar magana yara in ba dan haka ba ai ba yau aka fara ba yau shugaban kasa ya duk wanda yake wajen wannan taro da takunkumin su yazo da takunkumi aka yi taro aka gama ya sauke takunkumi daga fuskar sa lokacin da yan jarida suke martan baya tambaya kwaya biyu aka yi masa eh an dawo wato ba da takunkumi a fuskar amma a ga mun waye bai cire takunkumi dan ya hirbe gashi nan muna gani shugaban Amerika na yi shugaban Ingila prime minister na yi su kansu gwamnatin PDP gashi nan ana ganin su suna cire takunkumi su
to yanzu Malam Garba wani mataki za a dauka a bayane na tabbatar da cewa wannan dokar za a wata da ita domin ana ganin wasu mutane ba su ma fahimci inda aka ce laifi bane rashin sa takunkumi da inda aka ce laifi ne ana taruka wasu ba sa sawa wani yana cikin motar shi kadai sai a ce lalle sai ya sa ko kana tafiya kasa sai a ce lalle sai kafa ya za a tabbatar da ma an hukunta wanda doka ta ce su yi laifi
to na farko dai wannan abu duk duniya ta amince cewa wayannan kaidoji da aka aiki su kadai iyaka su kadai ke shinge tsakanin mai wannan cuta da wanda bai daita dan ka saka ba wai dan ka kare kanka ba a wanda yake kusa da kai ma a shi ka taimaka gudun ka zancen amfani da hukuma da karfi shi ya zama dole ai fatan da ake ta yi ai lalama a shawo kan jama'a su amince su haka haka ya zo kowa da sauki ya sa shugaban kasa ke neman haɗin kan gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi da sarakuna da malamai shugabannin addinai a shawo kan jama'a su amince da wannan saka takunkumi da nisantakar juna don ita kaɗai zuwa yanzu duk da cewa an ce allura ta kusa samuwa to wannan bai zama hujja da mutane za su ajiye makaman kariya da suke wa kansu ba.
Umar Faruk Musa Mur Amurka a Abuja, Nigeria.
Na da bayani ya al'umma ko dan saurara wajen da nake idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Masu saurare bari mu dan numfasa a shakata da wannan waƙar. Saurare lamarin garkuwa da jama'a dai na ta kamari a arewacin Najeriya akan wannan batu wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya hada mana rahoto na musamman Ibrahim Gareta
yanzu haka a iya cewa ba ma jihar da bata fama da wannan matsala na garkuwa jama'a musamman a arewacin Najeriya inda jama'a yanzu ke kwana da idanuwa biyu a bude
to wannan lamari na harkan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abin da ya tada hankula fiye da inda ake tunani kamar karamar hukumar da na fito na lau za mu iya cewa dai kan har yanzu da saurari na haka ba
gaskiya ba ma cikin kwanci hankali abun ya kai ya kawo muna sammani har masu kudi ne kawai har ma da talakawa da suke neman na abinci ba sa fita ta za su samu abin da za su ci indire yayi ba ma iya zama
sau tare aka yi zargin cewa da hannun wasu makusanta ko kuma yan gari wato informa da ke ma bada bayanai wanda za a kai wa hari kamar yadda waɗannan da dubun su ya cika suka tabbatar.
Ina zo sa musu abu kayan miya a cikin gari, in sa musu irin su biredi, su tumatur, dukan kai musu. Eh mutane takwas
kai mutum ba ni kudi ko kuma baka ba zan saka. Eh mun yi sabo da su duk waɗannan su a gaban kananan hukumomi su fara manyan mutane. Da yake duk sun sani to ina da number kowa daga ciki. To wannan karo da nazo sai na tada irin wannan abin da ake sai na ce to bari in gwada. Amma sai na tura. Sai ta manta daga leban duk da
sun dauki matarsa suka tafi. To nan ne muka ce musu ai ba haka muka yi ba.
Majoyin tsaro da kuma wasu da ake garkuwa da su sun ko tabbatar da cewa akwai hannun baki da kan ketaro da kasashen waje domin yin garkuwa.
Wai akwai wani da suka karba da kuɗi na suka karba da wayana dama ya kusan kullewa ana bugawa da yana shiga da na kanina ana bugawa da yana shiga na kuma yana shiga ba su dauka. Eh sun gaji da sai su rufe. So gaskiya nukan na ga ɗayan fari ne siriri toko sauran kuma kamar suna rufe da ido amma farin nan kam gaskiya ba rufe da su ko sun yi fulatanci sun yi Hausa akwai wani yaren da ba a ji ma sun yi aure tsakanin su ne sune suke ji.
To muna zuwa akwai wani irin hanyar bike hanyar mota ɗaya ne don dama idan ka fita sai ka dan shiga jeji ka dan wani mota ya wuce da muka sha kona ga ruwa gara muka sai barayin suka fita da nayi gaba naga biyu da bindigogi a gaban mu nayi reverse naga daya kuma da bindiga baya to nayi kamar zan hau ɗayan da mota biyun da suke gaba na sai na kama sirri mota sai ce in tsaya sai na tsaya muka fita daga muka fita sai kamin nan ma akwai wayan da aka kama da mashina an kokkontar da su da mashina mai cikin jeje.
Wai ko shin me ke kara ta'azzara lamarin a yanzu? Wannan ɗan jarida da ke bincike kan harkokin tsaro Muhammad Ismail ya danganta shakulatin bangaro daga bangaren gwamnati da kuma halin yau da cewa suke ma jawo lambarin ke karanta azara.
To maganar tsaron mu dai a nan arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa magariyar tikewa a arewa saboda an yi sake tun daga farko. Wannan matsaloli ne wanda suka tun daga farko yana ana kallon su na tabarbarewa. Arewa ita ce a baya maganar ilimi ita ce a baya ita ce akan gaba a talauci duk wani abu da ka sani na mara kyau zaka same shi a arewa ya fi yawa. A lokacin shugabannin mu suna kallon wannan abubuwa suna tawarbarewa amma ba a yi dauki wani mataki ba. To magana kam ta gaskiya ita ce gwamnati aikin ta babba ko ba za ta iya wani aiki ba shi ta samu mutane tsaro da kuma jin daɗi da walwala. Idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata kamar yadda alƙura ya sha faɗi matsalar da ake samu da irin wannan ajiya ɗauko wasu mutane a cikin al'umma kamar ƴan banga da sauransu matsalar da ake samu su kansu babbin masu laifuka ne wanda suka ce sun tuba. To kuma akwai maganar da ake cewa ake dubawa na tuban mazuri mutum ya ce ya tuba amma kuma yana tare da su ainihin masu aikata laifuka. To idan aka ce gwamnati ta zo ta gaza samar da mafita akan yadda za a samu mutane tsaro dole sai ta yi amfani da tsofaffin masu laifi. To nan ma fa akwai aya tambaya in muka lura kwanan da akwai jihohi kamar jihar Zamfara, jihar Katsina da sauransu wanda suka yi yunkuri a samar aka nemi sulhu tsakanin su da su da masu da kai bayan nan masu kai harhari amma daga ina abin ya kai abin bai je ko ina ba ya lalace saboda mutanen nan ko da sun ce sun tuba tuwon mazuri ne suka yi. To da zaran ka ce ka rasa wanda zaka sa wanda zai maka abu nan sai mutumin da tsohon mai laifi ne to ka kara tabarbarar da al'amuranka ne. Magana ta sahihi ta gaskiya ita ce dole ne ya kasance gwamnati ta tashi tsaye da gwamnatin tarayya tana da ƙarfin da ta ɗauki sojoji da kuma a samu makamai na wanda za a yi aiki masu aikin nan a biya su kuɗin da ya kamata a sirinka aiki za ka je ka samu soja ko ɗan sanda an bar shi an kai shi an raba shi da iyalin shi shekara biyu shekara uku walfiya duk wani abu da ya kamata a ce an yi mai na kyautatawa ba a yi mai har ya kasance ya gane cewa su kansu mutanen nan suna taimakon kansu ne shugabannin sojojin da ne 'yan sandan da koma waye suna taimakon kansu ne ba wai kasa suka sa a gaba ba. To a irin wannan yanayin ko me za ka yi yanzu su kansu yan bangan da ake dauka wanda ma suke da kitchen su yi abu na in ka je ka tambaye su zaka ga suna cewa abincin da za su ba iyalin su ma babu to sa tare da criminals kuma suna ganin yadda ake yin wannan abu na din shin me yasa ba za su koma su masa su hada baki ko su hada kai da criminals ba so abin da ya kamata a yi shine wannan abu na farko dai gwamnati ta so ta gyara tun daga sama ta fara gyarawa sannan kuma maganan intelligence magana ne wanda ya shafi duk wani mutumin da yake da kishin kasa musamman wanda yake da kishin jama'an sa yake ganin wannan abubuwa ya kamata zai iya bada bayanai sahihai a wurin abunan jami'an tsaro
to sai dai kuma ga mutane irin su Yakubu Musa Uba na ku ganin dole sai an nemi hadin kan yan sintiri wato vigilante da kuma harba domin kulliya ta biya kudin sabulu
kungiyoyin safe din yana da kyau kuma a jihohi da yawa akwai su kuma Adamawa akwai Maharba nan a Borno akwai civilian JTA da Maharba da Sinjiya kawai abin da ke faruwa shine yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba za a gan su ga sunan suna cikin rana suna cikin abu suna ba da gudunmawar su amma ba wani kudin kirki ake biyan su ko sojojin ma suna amfani da su amma kawai ba wani incentive so saboda haka su din ma kwazon nasu dole ro su abin da ya kamata shine a duba a tantance a dau a zabi masu kyau daga cikin su sannan a tabbatar an ba su allowance kuma mai kyau yadda za su ba da guduma yadda ya kamata
to ko shin ma wani rawa Maharba da kuma sauran yan sa kai ke takawa da magance wannan matsala Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar Maharba a Najeriya wanda mata sha fafatawa da mayakan Boko Haram tace su kullun fa a shiri suke muddin ko za a ke tallafa musu
muna bada taimako daidai gwargwado ta inda dai muka ji matsala in dai har mujin an kira mu an ce ga inda matsala take to in Allah ya damu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mun daura aniya ne mu taimaka mu samu kasar mu ma ta zauna lafiya kamar yanda sauran kasashe suke zaman lafiya duk inda aka kira mu ko ta ina ne ko dare ko rana gofar mu a kude take za mu bada taimako musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun hada yara mu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma dan Allah ya yarda kuma yana cikin a cikin za a yi nasara
a kullum dai hukumomin tsaro kamar tutu ya cewa suna samun nasara DSP Suleiman Yahanguroje kakakirin na 'yan sandan jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala na garkuwa ya ko baina mai irin nasarar da suke samu a yanzu
to a zahirin gaskiya dai a duk inda yake rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna mayar da hankali hatta ƙauyuka da kuma karkara amma abin da yake faruwa shine rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa kwanakin baya shi kwamishinan 'yan sanda ya gayyaci dukkan shugabannin kananan hukumomi da masu fada masu ruwa da tsaki shugabannin kungiyoyi da malaman addini aka so aka zanna aka fahimtar da su amfanin yin mu'amala da jami'an tsaro da kuma gaggauta ba ma jami'an tsaro labarai game da abubuwan da ke faruwa a wuraren su domin a daukan matakai na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma.
Kuma da menene dai fatan talaka shine Allah ka karshen wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To Allah ya dinga kawo mana mafita masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na ta tana gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown daidai ta mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka fara gudunmu a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC take sallama
Da ku a hutu lafiya. Wata rana a kurkata shi ba shi ne ba.